什么呀？أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya yabo da jinjina ga Allah madaukin sarki mai kowa mai komai wanda shine ke ba mu ikon haɗu a wannan guri domin ribantan daman da muka sama ya Allah kai muke roko kai mana arziki da fada tare da aikata abin da yake shine daidai akasin ha kuma Allah ka kare mu a yau muna litini 14 ga watan Muharram shekara ta 1444 wanda yake yayi daidai da 23 ga watan August shekara ta 2021 da izinin Allah subhanahu wataala za mu fara wancan nan daura kamar yanda ƴan uwa suka ga mun sanar kuma za mu fara ne za mu yi dauran ne akan waɗannan manzumat guda biyu na farko النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير ناب بمالمي على رمى كما الإمامي الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم دكما وچنا منظومة تا علم التجويد غاية المريد في شرح المفيد إن شاء الله تعالى زامو بارا دا النظم الحبير إن شاء الله to a takaicin takaitawa nazimi na wannan littafi shine Ash-Shaykh Al-Hafiz Sa'ud ibn Shuraim bin Muhammad bin Ibrahim Al-Shuraim sunan family din su suna ke ce musu Shuraim din kuma ya fito ne daga kabilar Banu Zaid da suke can Najd an haife shi ne a Riyadh shekara ta 1386 hijiriya kuma yayi karatu daban-daban tun daga matakin primary har matakin jami'a da magister a halin yanzu ma lecturer ne a kulliyatul dirasat al-qada'iyya wal anzima da kenan jami'an ummul qura wannan malami limami kuma mai wallafe yayi karatu a wajen malamai da dama alhamdulillah Ash-Shaykh Ibn Baz yana daya daga cikin malaman sa da Malam Salih Fauzan suna daya daga cikin malaman da yake kunkuri karatu da gare su kuma bayan haka waccan manzuma din ba ita ce ainihin littafin sa ba a yayi rubuce da dan dama daga cikin littafin nasa akwai Isra'ul Khuyul bi Nazm al Masail al Arba wa Thalathat al Usul akwai littafi Nazm al Sababa fi Madhi al Madina fi Madhi al Madina Taba akwai Karamatul Awliya sannan kuma akwai Al Minhaj lil Mu'tamir wal hajj daddai waɗannan suna da daga cikin rubuce-rubucen da wannan malami yayi kuma wannan littafi ko kuma manzuma da muka ci zamu karanta ta An-Nazm al-Habir wato littafi wanda yake kunshe da tsari na waƙe al-Habir wanda aka kawata shi don lafazin at-tahbir yana da ma'anan kawata abu a kyautata shi a kawata shi ai mashi ado fi ulumul qur'an wa usulut tafsir ya kuma rubuta ne akan mawdu'i na ulumul qur'an da kuma usulut tafsir to Allah ya saka mishi da alheri a takaice wannan shine dan bayani a dan kadan dangane da shi dan tarihi na wannan mai wannan littafi insha Allah kuma wani abin ban sha'awa bayan ya rubuta wannan littafin da kanshi kuma yaje sharhi ya rubuta min sharhi wajen shafi wajen 400 da wani abu. Sunan littafin shine Al-Manhalun Namir, Al-Manhalun Namir sharh bi sharhi an-Nazm al-Habir fi ulum al-Qur'an wa usul at-tafsir. Allah ya saka mishi da alheri. To wancan nan manzuma tana kunshi ne da abiyat guda 200, tana kunshi ne da abiyat guda 200 daidai iddatul muwafi. Baiti na farko yana cewa alhamdulil musawwiril karimi alkhaliqil muhaiminil azimi. Lafazin alhamdu kalma ce wacce ake amfani da ita ana nufin yin yabo, jinjina ga Allah mahalicci subhanahu wa ta'ala. Ita wacce nan lamu din ana ce mata al-istighraqiyya, wato dukkan nau'in yabo, jinjina sun tabbatu ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Shine malam yayi ishara da waccan nan lamun din lil musawwiri, ana ce mata lamul mulki. Lamul mulki lamun ce wacce take nuna cewa take nuna cancantan Allah madaukin sarki da irin wannan yabo, wanda yake yabon nan ya kunshi yabo da halci na magana, ya kunshi kuma yabo da lisanul hal, wato lisanul hal da makal duka gabaki da dukkan dai nau'in yabo sun tabbatu ga Allah subhanahu wa ta'ala mahallicin kowa da komai. Al-musawwiri wanda ke shine yake jujjuya kowa, wato yake jujjuya halitta ta dan adam a cikin mahaifa. Wallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha'u, ishara ne zuwa ga wancan nan aya din. Kalmar musawwir da wannan ma'ana, ko kuma takan dauki ma'anar imalatu shay'i ila al-muradi, a karkatar da wani abu zuwa ga wata manufa. Mun fahimci wannan ko? Sannan kuma kalmar takan dauki ma'anar allazi shakkala wara samal hay'at fil khilqa, duk wanda ya fitar da halitta kuma ya tsara ta. Allazi ahsana kulli shay'in khalaqa, ko khalqa duka kira'a ta zo da su ko? To ma'ana Allah wanda yake jujjuya rayuwar dan adam a cikin mahaifa tun daga dugon mani har zuwa haife shi, wannan nau'in yabo din malam yana yin yabon zuwa gare shi, shi Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma al-karim, kalmar al-karim yana da ma'anar al-khairul kathir, kamar yadda wanda malamai suka kawo, wato ma'ana al-karama ko al-ikram din. Al-ma'anar al-ikram shine al-khairul kathir, alheri mai yawa. To nan al-karim ita ma siffa ce daga cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda al-musawwir ma siffa ce daga cikin siffofin Allah, wato yana yabo da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala ma abucin iko, wanda yake da hikima, yake jujjuya dan adam a cikin mahaifin mahaifiyarsa har zuwa lokacin da za a haife shi. Kuma mai daraja al-karim ay al-jawadul mu'ti alladhi la yanfidu ata'uhu, shine mai daraja wanda yake bayarwa, wanda kyautarsa ba ta karewa. Tuntuni Allah subhanahu wa ta'ala yake yin kyauta har yau, ko kyautar ba ta kare ba. Ma indakum yanfadu ma indallahi baq, abinda ke wajen Allah shi zai wanzu, namu ko karewa yake yi. Al-Khaliq wanda yake shine mahalici, al-Muhaimin wanda kuma shine yake kula da bayinsa gabaki da. Kalmar al-Muhaiminu ay alladhi yu'minu ghayrahu min al-khawfi, shine wanda yake amintar da waninsa daga tsoro. To Allah ka kare mu, Allah ka amintar da mu. Al-Azim sannan kuma mai girma, waɗannan duka sifofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala. To me yasa akan kawo siffa? Na daga cikin dalilin da akan yasa akan kawo siffa a cikin larabci, ko dai ayi yabo ko kuma a kushe. Mun fahimci wannan ko? So kun ga waɗannan duka sifatu madihin ne, sifofi ne na mini yabo da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda idan da zaka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kaga shaitan sai ka sai ka sifanta shi da mini ar-rajim, to lafazin ar-rajim sifa ce ta mini, sifa ce ta kushewa ga shaitan. Allah ka sa mu dace. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi al-hashimi ahmada. Thumma salatu sannan kuma wassalamu tsira da aminci na Allah subhanahu wa ta'ala su tabbatu sarmadan har abada watan titir ala nabiyyi al-hashimi, ga wannan annabi bahashimi watan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ahmada wanda ke shine Ahmad watan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To bayan malam yayi yabo da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukin sarki, ya kuma kawo sifofi da ke ƙara jinjina gare shi. To alhamdulillah shukran. A matakin farko yanzu kuma yana yin addu'a ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na'am. Kalmar sarmadan bima'ana da'iman ko dauman, kamar yadda mai tufatul atfal ya kawo ko dauman huwa sulaimanu wal jamzuri ko. To kalmar asalinta daga sarada ne, sarada shine ya jijjiro abu, kun bincike wannan sai aka kara wacan nan mimin din domin mubalaga, wato ma'ana wannan addu'a da yake yi ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana neman masa tsira da aminci daga Allah subhanahu wa ta'ala, yana yin addu'a ne a dawwamance da kanan har zuwa ranan kiyama. Lafazin Ahmad suna ne daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana da sunaye da yawa, daga cikin su akwai Ahmad wanda yake ya tabbatu ta hanyar Alkur'ani da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A cikin Alkur'ani suratul Safi Allah yana cewa wa mubashirin bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sannan kuma daga cikin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin Bukhari da Muslim cewa manzo sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya ce inna li asma, lalle ina da sunaye, daga cikin su akwai ana Muhammad, akwai Muhammad, wa ana Ahmad kuma ni ne Ahmad, wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bil kufra. Adai zuwa dai karken hadisin. Al-Hashimi kuma ishara ne zuwa ga kakan manzon Allah, daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hashim bin Abd Manafin, shi yasa yace Al-Hashimi. Wa alihi wa sahbihi wa tabi'i wa qari'in wa katibin wa sami'i. Wa alihi, sannan kuma wannan addu'a da yayi ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana yi har zuwa ga al na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, watan iyalansa a da danginsa wadanda suka yi imani da shi kuma suka bi shi kan haka har zuwa karkin rayuwarsu. Malamai sun yi ƙari juna ilimi na sarfu dangane ga asalin kalmar al. Waɗansu malamai sun taɓa kan cewar kalmar al asalinta a'alu, a'alu da alhamza guda biyu, da kanin ne sai aka yi ibdalin alhamza ta biyu, aka yi ibdalinta ta zama ha'un. Amma wannan yana da rauni kamar yadda malam da kanshi ya kawo a cikin sharhi da yamma wannan littafi, cewa asalin kalmar ahlu ne, waɗansu kuma sun ce ahlu ne kalmar ahlu, sai aka yi ibdalin ha'un din alhamza a ga'ida ta badal, sai aka yi ibdalin alhamzan halila kuma ta zama alifun, sai aka ce al. Waɗansu kuma sun ce kalmar ahlu asalinta aulu ne, aulu ko kuma awal da wawun, ita wawun din ita ce aka maida ita alhamza. Bayan an maida ita alhamza, sannan kuma sai aka yi ibdalin alhamzar bisa ga ka'ida ta ibdali, sai aka maida ita alifun aka ce al. To su wani ne Allah manzo sallallahu alaihi wasallam? Malamai suna da zantuttuka guda hudu akan al na manzo sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin su akwai ko kuma ra'ayi na farko shine humul ladhina hurimat alaihimuz zakatu, duk wani wanda aka haramta mishi shi cin zakka daga cikin dangin iyali da dangin manzo sallallahu alaihi wasallam sune banu Hashim da banu Muttalib, kamar yadda Imam Shafi'i da Imam Ahmad suka tafi akai haka. Abu Hanifa shi kuma ya tafi akan cewa sune banu Hashim, sannan kuma waɗansu malamai sun tafi akan cewa banu Hashim ne har zuwa Galib daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, su ne ake nufi da alin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan ita ce fahimta ta farko. Fahimta ta biyu kuma ta su Ibn Abdul Barr ne cikin littafinsa At-Tamhid, ya taba akan cewa matayen manzo sallallahu alaihi wa sallam da zuriyarsa su ne alin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Sannan kuma Ibn Abdul Barr din har ila yau ya kawo wani bayani daga waɗansu malamai cewa atba'un nabi sallallahu alaihi wasallam, dukkan mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne al har zuwa ranan kiyama. Waɗansu kuma malamai sun kawo cewa al-atqiya, duk wani mai tsoron Allah in dai musulmi ne ya kuma ƙara kirayuwarsa akan haka, to yana ana ce mishi yana cikin al na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai amma ra'ayin farko ita shine yafi karfi cewa humul ladhina hurimat alaihimuz zakatu, sune waɗanda aka haramta musu cin zakka, kamar ne yanda zamu gari gani cikin littafin da aka rubuta musamman ga al na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To malam ya ci gaba da cewa wa alihi wa sahbihi wa tabi'i, wa sahbihi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ma yana yin musu wannan addu'a. Wa sahabihi da sahabbansa, wa tabi'i da kuma tabi'ai, akwai nunin, ya cire nunin ɗin ne saboda dalilin waka, wa tabi'i na ko da tabi'ai, wa kari'in, sannan kai ma kanka makarancin Alkur'ani ka shiga cikin wannan addu'a da malam ya yi ga manzo sallallahu alaihi wasallam ala wajhi tabi'iyya, wa katibin kai ma hadda marubuci, duk wani marubuci amma marubucin na musulunci wanda ke kuma ya dawamantu akan haka haka kirayi wasu shi ma ya shiga cikin wannan addu'a, wa sami'in da kuma mai sauraro musulmi shi ma, wa man ala tariqihim yasiru ni'mat tariqu ithrahul masiru. Sannan har ila yau kuma wannan addu'a bata tsaya ba da malam yayi, ya ci gaba da cewa wa man ala tariqihim yasiru. To kun san waka shi wanda yake waki idan ya tashi ba wai kawai zai zubo kalmomin ne yanda mai rubutun zube zai zubo su ba, a'a yanda kalmomi suka bashi ko kuma ma'aun taf'ila na waka ya bashi dama, ma'aunai na waka suka bashi dama, to haka shi zai jiyo zai kawo mana, sai dai kai ya rage naka mai karatu sai ka ringa tsuntsunto kalmomin kana harhada su sai ka fitar jumla mustaqima. Wa man ala tariqihim yasiru, don haka zamu rinka yin takalimi ta'khiri, shine malam ya ci gaba da cewa wa man yasiru ala tariqihim, wannan addu'a ma har ila yau yana yin ta ga duk wanda ya tafi bisa ga hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ana wa man tabi'ahum bi isani ila yubdin, kenan duk wani wanda yake yazo daga bayan tabi'ai tun daga kan salaf khalaf da kana hakarkan duniya, in dai har ya bi tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to shi ma ya shiga cikin wannan addu'a din. Ni'mat tariqu itharakul masiru ni'mat tariku kai madalla da wacan nan hanyar hanya ta mene hanya ta karanto ilimi da karantar da ita madalla da ita haka mallan ya kawo a cikin fasalin da yema wannan littafi din to madalla da wacan nan hanya itharahu ya zanto bigiransa almasiru shine makoma wato ma'ana ni'mat tariku madalla da hanya ta karatu karantowa da karantarwa halin zantowan makara mai karatun ya zama itharahu watan bigiransa hanyarsa almasiru ya zanto shine mene shine yake mai yake makoma wato madalla da mai karatu ya zanto hanyar sahabbai wacce suka karanto suka koyo daga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma suka bar kowa akai madalla da wancan nan hanyar ta zanto ita ce matafiya ta wane ta mai karatu to Allah ka tabbatar da rayuwarmu bisa ga sunnan manzonka sallallahu alaihi wasallam wa khudh uluman lil fata muhimma wa kun harisan sa'iyan bihimma wa khudh uluman da kana malam sai yace wa khudh uluman kariki wa kariki wani ilimi kalmar khudh ma'ana karika kalma ce wacce take ta saba ma kiyasi ya kamata ya a ce ne ukhudh amma laraba ba su fadan ta da alhamza sai dai su fadi ta kawai mahdhufatul fa babu fa'un ko fa'ul kalima kamar yadda muka yi cikin lamiya wa khudh uluman kariki wani ilimi muhimma mai muhimmanci ko kuma wadansu ilimoma muhimma masu muhimmanci lil fata ga saurayi wa kun harisan kuma ka zanto mai kwadayi sa'iyan mai kai komo wato ma'ana mai yin aiki bi himma da himma wato ma'ana a wannan baiti zabararwa ne tare da kwadaitar da mai karatu akan cewa ya riki ulumul qur'an wato wani ilimi wanda yake ya tattaro masu mas'alola da ke da alaka da alqur'ani kuma ya zanto mai kwadayi kuma mai aiki tukuru mai kai komo akan alqur'ani littafin Allah subhanahu wataala gaba kuma ya ci gaba da cewa ilmul qur'ani ashraful ulumi fa haka hadda jumlatin wala jumlatul marsumi ilmul qur'ani kaga ilmin alqur'ani wato ma'ana ulumul qur'an wannan ilimi mai suna ulumul qur'an ashraful ulumi shine mafi darajar ilmuma kaman kenan duk wani ilimi yana karkashin wannan ilimin ne saboda wannan ilimi yana da alaka ne kai tsaye da littafin Allah subhanahu wataala fa haka hadda jumlatul marsumi fa haka hadda to ga wani haddi nan wato wani dan iyaka nan na jumla da wannan jumla na ilmoma da wannan alqur'ani na'am ya kunsa almarsumi almausumi haka ne ko fa haka jumla fa haka hadda jumlatin ga yan wadansu jumlola nan masu iyaka almausumi wanda ilimin da aka ambace shi da wannan suna ya kunsa wato ma'ana zai kawo maka wadansu mas'alola ne waɗanda suke da alaka da ulumul qur'an zai takaito maka su a cikin wannan littafi dama shi littafi wanda aka tsara shi da tsari na waki za a takaito maka bayani ne karka zata za a buɗa maka bayanan ne za a kawo maka bayani ne a takaice dai gurgudu kai kuma sai kai kokari ka je ka bi sharhuha na wannan littafi da kuma sauran littafai din ƙara tattaro bayanai to Allah ya saka malami da alheri wahaya ibaratun tufidu sa'ila wa tabahathun nuzula wal masaila wa hakadha al ahwal fil qur'ani wa kayfa dhal ada'u bil lisani wa nutqu wal kitabatu al muradu wal jam'u wat tartibu thumma zadu maqala sahib al kitab al arabi al alim al shahir ibn al arabi wahaya to ka sani lafazin ulum kalmar ulumul qur'an idan an ce ulumul qur'an ana nufin ibara wata jumla ce ko kuma kalma ce tufidu sa'ila kalma ce wacce take amfanantar da mai tambaya wato da za a samu wani wanda zai tambaya menene ma'anar ulumul qur'an ko kuma ulumul qur'an ya tattaro menene shine ce kalmar ulumul qur'an ibara ce wacce za ta amfanar da mai tambaya wata bahasun nuzul kuma ilimi ne wanda yake yin bincike kan saukan alqur'ani wal masaila da kuma mas'alu wadansu mas'alula wadanda alqur'ani ya tattaro su wato ilimi ne wanda yake kunshi da bayani akan yanda aka saukar da alqur'ani zamu ji insha Allah a gaba wa hakaza al ahwal kuma ilimi ne wanda yake kunshi da halaye ko kuma ya tattaro halaye da suke da alaka da alqur'ani fil qur'ani wanda ke da alaka da alqur'ani ko kuma halayen alqur'ani da ke cikin alqur'ani duk wani ilimi da ke da alaka da alqur'ani wannan ilimin ya tattaro shi ulumul qur'an wa kaifa zal ada'u bil lisani kai ba wai ma waɗannan mas'alula kawai ba wa kaifa zal ada'u haddama yanda ake yin wannan karatun ma'ana yanda ake bayar da alqur'ani bil lisani da halci ma'ana wannan ilimi ya tattaro daga cikin mas'alolin sa ma hadda yanda ake karantar da alqur'ani ai amfani da baki a karantar da alqur'ani to wannan ilimi ya tattaro kenan ilimin tajwidi da kake karantar da yara a makarantu shi ma nau'i ne na ulumul qur'an nau'i ne na ulumul qur'an domin ilimi ne wanda zai karantar da kai ga yanda za ka karanta alqur'ani kamar yanda aka samu daga fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka nan ma ilmul qira'at wan nutqu wal kitabatul muradu wal jam'u wat tartibu thumma zadu wan nutqu sa'annan kuma wannan ilimi ne wanda yake ya tattaro halaye na alqur'ani yanda ake karanta shi wan nutqu da kuma yanda ake furci da shi kaman ya ƙara maimaita ko kuma ya ƙara fito da abin da yake nufi da wa kaifa zal ada'u kenan wal kitabatu da kuma yanda ake rubuta shi almuradu yani almaqsud wanda ake nufi da kitabatul qur'an wato wannan ilimi daga cikin mabahith na shi zai tattaro maka bayani akan yanda aka rubuta alqur'ani tun lokacin sayyidina abubakar har aka zo lokacin umar har aka zo lokacin uthman ibn affan wal jam'u da kuma yanda aka tattara shi wat tartibi da kuma yanda aka jero surorin sa Fatiha, Baqara, Ali Imran, Nisa'i, Ma'ida, An'am, Araf, Anfal, Tauba, Yunus, daga Yunus sai mene? Sai Hudu, daga Hudu sai Yusuf, sai Ra'ad, sai Alhaji Ibrahim. Haka ne ko? Sannan kuma har zuwa minal jannatu nas. To wannan ilimi daga cikin mabahith nasa bayan yanda ake karanta shi, yanda aka rubuta shi, sannan kuma da yanda aka tattaro shi. Aka tattara shi guri daya wa tartibi da kuma yanda aka jero waɗannan jerin gwanan surorin da kake gani a cikin alqur'ani din thumma zadu sannan ma daga nan malamai sun karo maqala sahibul kitabil arabi al-alimi ash-shahiri ibn al-arabi maqala sahibul kitabil arabi wato sun tattaro fata wannan bayanin nan da ibn al-arabi sanannan malamin nan shahararre wanda aka fi sanin shi da Ibn al-Arabi kalmar al-Arabi din tana da ma'rifa kun san akwai wani Ibn al-Arabi wani dan bid'a nan to banda shi wancan Ibn al-Arabi ne Arabi din idan shi ake nufi ba ta da alif da lam wani dan bid'a ne kasubun dan bid'a Allah ya shirya to Ibn al-Arabi din wannan shi sunansa akwai ma'rifa ko kuma al-arabi din in shi ake nufi akwai ma'rifa ibn al-arabi ma'abucin tafsirin al-qur'ani ko kuma littafin da ya rubuta akan ahkam na qur'ani to malamai sun hada fatawa da ya bayar akan cewan daga cikin mas'alolan nan wato mas'alolan da wannan ilimi ya tattaro sun kai adadi mai yawa kamar yadda zamu ji gaba maqal ko kuma magana ta ibn al-arabi din shine ilmul qur'ani arba'un mi'ina 50 min ulumihi ruwina Ibn al-Arabi ya kawo bayani akan mas'alola da wannan ilimi ya tattaro, da kuma adadin ilmomin da wannan ilimi ya tattaro, ko kuma mabahir da ya tattaro. Ya kawo adadi 450 min ulumihi, da kuma ilmoma da shi wannan ilimi ya kunsa guda 50 ruwina wanda yake muka rubuto. Wato ma'ana Ibn al-Arabi malamai sun ka magaba fatawarsa akan cewa wannan ilimi ya tattaro mas'alola guda 450. Mun fahimci wannan ko? Wato dangane da bayani akan shin mas'alola nawa ne ulumul Qur'an ya tattaro, to shine sai malamai suka kawo cewa Ibn al-Arabi a cikin littafinsa ya kawo bayani cewa wannan ilimi ya tattaro mas'alola ko kuma mabahith sassa na bincike waɗanda suka yi 450 duka su kawai akan ƙarƙashin ulumul Qur'an. 70,000 iddatul muwafi wa saba'atun yaluna min alafi. 70,000, sannan kuma daga cikin masail din da wannan ilimi ya tattaro, waɗanda sun kawo mas'alola ko kuma sun ce wannan ilimi ya tattaro mas'alola waɗanda sun kai 70,000. Iddatul muwafi, wanda ke shine idda, wato shine adadi cikakke. Wato waɗansu ma malamai sun kawo cewa ai wannan ilimi ya tattaro mas'alola wajen 70,000 ne. To, a yanda wacin nan rayuwa tamu take a gajartacciya, ina za mu tattaro irin waɗannan ilimi ma har mun ci mun karance su, ka gani? Musamman ma da yake ilimin rayuwar tamu tana tafiya ne wajen boko, shekara 6 primary, shekara 6 secondary, to wanda Allah ya sa ta tafi jami'a kai tsaye shekaru 4, wanda kuma yayi NCE shekaru 6, sai ya zo yayi NCE, sannan kuma ya zo yayi BEd 18 kenan. To ga service na'am, ga in babu strike na asu albadalada, in babu strike na asu, to wanda ma fa ya wuce kai tsaye kenan ma fa. Wani idan ya NCE shi kuma da maimaita karatu sai wajen shekara 10 sannan zai samu ya ci gaba, idan ya zai ci gaba da BEd, to ka gani? Wani ma yana ma sai rayuwar ta kare ne ma sannan zai samu ya ci gaba da karatu, kusan ma abinda ai takaddan ma ba ma zai aiki da ita ba, ba ma zai ci moriyanta ba. To shi yasa wallahi tallahi ƴan uwa bokon nan da kake yi ko, a kullum muna nuna mu juna cewa musa a cikin zuciyarmu muna neman wani makami ne wanda zamu yi musulunci da musulmi aiki da shi kawai, shikenan. Mun fahimci wannan ko? Kyakkyawan niyyarka da kake da ita da manufa, ko baka kai lokacin da zaka yi aiki ba, idan Allah ya dauki ranka Allah zai iya kallo sai ya maka rahama. Ku dubo mutumin nan da ya kashe mutane 99 har ya hada da 100 cikin Bani Isra'ila, ya je kasan da zai tuban, ya tuban ma Allah, ina jin kili da zaka ce a'a. Amma kuma karke sai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo mala'ikun rahama suka dauke shi, saboda Allah ya kalli mene, ya kalli niyyarsa da manufarsa. To shi yasa dole in kai kana karatun boko, ko ba makaratun boko kake ba, shin menene niyyarka, meye manufarka da sana'ar da kake yi da karatun da kake yi? A boko za mu je mu amfani da dukiya mai tsada, za mu amfani da rayuwarmu mai tsada, za mu amfani da kuzarinmu, za mu amfani da daman da muka sama mu ta boko. To shin menene manufarka da wannan da karatun bokon? Akwai wanda yake zai samu dama ya aiki, akwai wanda yake yana cikin bokon Allah zai dauki shi, akwai wanda yake ya samu aiki. I could remember akwai wani abokin wani examination officer namu da muka zauna a wata makaranta tare, lab wanda course ne wanda ke related to lab laboratory, suka yi anan ABU, bayan ya gama sun gama, shi wannan examination officer namu ya samu ya nemi aiki, shi kuma wancan abokin nasa na karatun ya je ya ci gaba da karatu ya masters, bayan ya kammala ya nemi aiki, wata kamfani suka dauke shi a Kudu, cikin iko Allah sun tala yaje karbo appointment letter bayan ya karbo ya dawo gida ya rubuta acceptance letter yana hanya zai je kai musu acceptance letter dan Allah da kirin shi to yanzu kaga yan uwa idan babu kyakkyawan manufa a cikin zuciya niyya da manufa ya kake gani rayuwar ya kake ganinta to shi yasa gaskiya yan uwa ba wai hadafinka karatun boko kana sciences ko kana medicine ko kana law ko kana kaza 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 dinka zo ka samu kudi ba a kudi zai kare ma inda kum yan fudu ma inda lahi yi kokari ka sanya ikhlasi ne a cikin zuciyarka kana karanta chemistry wani ilimi ne nake son in samu wanda zan zo in taimaka musulunci da musulmi ko a masallaci angonku ne ka dan sa ma yara lesson kai koda ma suna dana dan baka wani abu baka ba su gudunmuwa ba ka ba su gudunmuwa to yan uwa mu kokari mu kyautata manufan mu dangane da dukkan abin da muka sa a gaba muna karanta na sana'a ko kuma na karatu Allah ka sa mu dace to malamai sun hado da fatawar da Ibn al-Arabi ya bayar da cewa wannan ilimi ya tattaro mas'alola guda 450 waɗansu malamai suka ce suka faɗaɗa bayanin cewa wannan ilimi yana kunshe ne da mas'alola da sun kai 70,000 sun kawo idda cikakke wa sab'atun yaluna min alafi da kuma waɗansu dubbai watan dubbai bakwai waɗanda suke bin waɗannan 70,000 din nan wato ma'ana waɗansu malamai sun kawo adadi mai yawa wanda yake har ya kai dubbai wajen a dubbai wajen bakwai wato ma'ana malamai ne suka kare juna ilimi kowanne yakan kokari ya kalli alkur'ani ta sashi daban-daban sai ya harsashe ko kuma ya kaddara cewa alkur'ani yana da mas'alo ilmul qur'ani yana da mas'alola da suke da alaka da alkur'ani har sun kai adadi kaza to haka malamin kowanne ya ta kawo adadin da yake ganin su ne mas'alola da wannan ilimi na ulumul qur'an ya tattaro wato science of the holy quran shine ulumul qur'an wal tadribil majmu'a bi fi arba'a kay tastabina jumlatul mutba'a to malam yace wal tadribil majmu'a sai ka tattaro waɗannan adadodin da malamai suka kawo ka tara su kun san darbu shine mene shine times ko sai ka tara su fi arba'atin hazuwa gida hudu kai tastabina jumlatul mutba'a domin ka bayyanar da jumlatul mutba'a wani adadi ko wani jumla na adadi na mas'alolin da za su bayyana tun muka cewa ulumul qur'an ya tattaro domin ka bi su ka koye su wa awwalul uhudi fi zuhuri bi rabi'il quruni wal usuli to wannan ilimi shin yaushe ne ya bayyano wannan ilimi dai ya bayyani ne ko kuma an fara shi ne tun lokacin da aka fara saukar da alqur'ani wannan ilimi ya faru domin bayan an fara mu annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi da kanin shi kuma ya rinka tara waɗansu sahabbai ya rinka umurtan su ku rubuta aya kaza guri kaza ku rubuta aya kaza guri kaza wannan shine mafari na ulumul qur'an to amma mafarin shi a matsayin fanni wanda aka fara rubuce shi da alƙalami shine a ƙarni na hudu shi yasa malaka yake ce mana wa awwalul uhudi lokaci na farko fi zuhuri da wannan ilimin ya fara bayyanantuwa a matsayin fanni wanda aka dauki biro da alƙalami aka fara rubutu a kai birabi'il quruni shine ai fi rabi'il quruni wal usuri a ƙarni na hudu ne wannan ilimi aka fara rubutu a kansa kenan ulumul qur'an dangane da mafarin yin rubutu a kansa shine ya bayyana ne a ƙarni na hudu mun fahimci wannan ko amma an fara fitar da wannan ilimi ne tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana raye to dangane da malamin da ya fara rubutu a wannan fanni na ulumul qur'an shine malamin ya ci gaba da cewa wal marzubanu sabiqan yudawi bi sifrihil ma'ruf bismil hawi نعم والمرزبان
insha Allah.
Al Imam Al Marzuban shine malamin farko da ya fara ciro alkalami da ɗan takardun sa ya fara yin tadi ya fara yin rubutu a wannan fanni din ma'ana shine malamin da ya fara tadwinin wannan fanni din shine malamin yace wal marzubanu sabiqan yudawi wal marzubanu malam marzubani yudawi bi sifrihi al ma'ruf shine malamin da ya fara warkarwa kun gane ko dawa yudawi ko shine fara bada magani bi sifrihi da littafin sa ko kuma idan ka dauki wannan ba'un din tana da ma'anar fi ai fi sifrihi a cikin littafin sa al ma'ruf wanda aka san shi bismi hawi cewa al hawi fi ulumul qur'an sabiqan shine wanda yake riganye dukkan malamai watan kenan al imam marzuban shine malamin farko kaman yanda tarihi ya kiyaye wanda ya fara zaro alkalami da takarda ya fara yin rubutu a wannan fanni na ulumul qur'an al imam marzubani muhammad ibn khalaf muhammad ibn khalaf ya rasu shekara na 309 ba na rubuta shi nan to kuma wai inda yake ne inda na rubuta shi ne nake duba to Allah ya saka musu da alheri na'am al imam gashi nan al allama muhammad ibn khalaf ibn al marzuban shine malamin da ya fara yin rubutu a wannan fanni akan takarda da biran sa kuma littafin sa da ya fara rubuta shine al hawi fi ulumul qur'an ya rasu shekara ta 309 Allah shi musu rahama mun fanci baitin ko watan shine malamin da ya fara bada magani a cikin littafin sa al hawi fi ulumul qur'an wa ba'dahu abul faraj waz zarkashi ثم السيوطي صار كالمرقش وبعده تو بايان الامام المرزباني يا تفي amma abin da kike sun sani akwai fama maganganu da dama wadanda malamai suka kawo cewa wadansu malaman su ne suka fara rubuce ba wannan al-imam al-marzubani ba sai dai wanda ya firinjaye ya fi karfi shine al-imam al-marzubani kamar yadda malamin ya kawo idan muka shiga cikin ulumul qur'an tafan ulumul qur'an kamar sun al-i'tikafi ulumul qur'an manahilul irfan mabayith fi ulumul qur'an nafahatun fi ulumul qur'an ga sunan dai za ku ga ra'ayoyin malamai da dama akan wani malami ne ya fara yin rubutu a wannan fanni din mun fahimci wannan ko to Allah ya saka musu da alheri wa ba'dahu abul faraj sannan sai abul faraj ibn al-jawzi shi kuma shine a mataki na biyu shi ma yayi rubutu ya rubuta littafin sa akan wannan fanni na ulumul qur'an mai suna ko kuma mai take da fununul afnan fi ulumul qur'an fununul afnan fi ulumul qur'an ana buga shi cikin mujalladi guda biyu manya ko kuma mujalladi guda ɗaya dan kariri zan iya tunawa kusan shekaru 10 yanzu ko makamancin haka ina iya tuna wani abokina man nasir yana binnin gwari ya siya littafi ya siya fununul afnan din gata kusan kamar yanzu yana kallon ta haka to Allah ya saka musu da alheri to bayan yayi ya rubuta wannan littafi da kanan kuma sai ya takaita ta a cikin ya takaita ta ya samu littafin da al-mujtaba bayan ya rubuta wannan sai kuma ya sake takaita littafin watan ya sake rage rairaye abin da ke ciki ya sake rubuta mujtaba didde littafin sa ne wanda ya rubuta kan wannan fanni na ulumul qur'an shi ibn al-jawzi to bayan shi kuma shine malai ke cewa wa abul farj wa abul faraj ba'dahu, sai abul faraj shine bayan al-Imam al-Marzubani wajen yin rubutu a wannan fanni din, wa zarkashi sai kuma Badruddin Zarkashi a cikin littafin sa al-Burhan fi ulumul Qur'an. Al-Burhan fi ulumul Qur'an gaskiya bai kamata a ce duk wani alarma bai da wannan littafi ba. Al-Burhan fi ulumul Qur'an ya wajaba a ce duk wani alarma na da ita, to Allah ka samu dace. In kuma baka da ita baka samu ba, da yake ba a cika samun ta ba nan, sai ka samu al-Itqan fi ulumul Qur'an na al-Imam Suyuti. Sai malin ya kawo shi a gaba da cewa thumma Suyuti, sannan kuma sai malin Suyuti Sara wanda ke shi ya zamo kalmurakkishi kamar me yin ado ne kawai wajen rubutu, rakkashi yurakkishu ai al-muzakhrif, an gane ko, wal muzayyin, wato ma'ana bayan waɗannan malamai sun yi rubuce-rubuce a wannan fanni na farko al-Imam al-Marzubani, sannan kuma sai Ibn Abul Faraj Ibn al-Jawzi, sannan kuma sai Badruddin Zarkashi, sai ga Imam Suyuti shi kuma yazo bayan su, sai ya shiga tattaro ababen da ke cikin waɗannan littattafai yana rubutawa, da kanin ne sai ya haɗa littafin sa mai suna Al-Itqan fi Ulumul Qur'an. Bayan nan kuma sai ya rinka tsame waɗansu matsalola yana rubutu akan su a cikin littafi mustaqilli, to Allah ya saka musu da alheri. Kenan kun ga aikin waɗannan malaman guda uku na farko sun riga sun gama, sai dai kawai ƙara faɗaɗawa, ƙara buɗaɗawa, to Allah shi musu rahama. Wannan shine abin da ya shafi muqaddima ta malam kai tsaye. Sai ce fasalin fil wahyi, fasali wanda ya kulla akan menene ma'anan al-wahyu. Abinda ya sa malam ya kawo lafazin al-wahyu anan, saboda al-Qur'ani an sauka da shi ne ta hanyar wahayi, ba ta hanyar takalim ko ru'uya ba, an sauka da shi ne ta hanyar wahayi. To menene ma'anan wahayi? Baiti na 17 malam ya ci gaba da cewa wal wahyu fil asli huwa al-i'lamu wa huwa al-khafiyyu hakadha al-ilhamu. Lafazin al-wahyu kan zo da ma'anona, daga cikin ma'anonan da al-wahyu yakan zo da su inspiration kenan ko, akwai wal-wahyu fil asli, lafazin al-wahyu bisa ga asali a cikin ilimin lugha ko al-i'lamu shine al-i'lamu al-mujarrad, sanarwa, watan a sanar da kai wani abin da baka sani ba, mun fahimci wannan ko, al-i'lamu al-mujarrad wa huwa al-khafiyyu hakadha al-ilahu hakadha al-ilhamu. To lafazin al-wahyu yazo da manan al-ilamul mujarrad al-khafiyyu, kun gani al-ilam sanarwa, wato a sanar da kai wani abun da yake al-khafiyyu boyayye. To saboda haka kalmar al-wahyu lugatin shine al-ilamul khafi, sanar da kai abun da yake ya boyin maka na ilimi. Hakadha al-ilham, sannan al-wahyu ma yazo da ma'anan al-ilham, ilhama, Allah ya ciso maka ilimin wani abu da baka da shi, ko kuma ya bace maka, kayi kokari ka tuna amma baka samu dama ka tuno ba, sai Allah subhanahu wataala sai mene sai ya ciso maka wannan ilimi din, sai ka ji yanzu ka samu wadataccen bayani akan sa. To shikenan lafazin al-wahyu yakan zo da wannan ma'ana din na al-ilham. Wa hakadha wasawisu shaytani muwaswisan biha alal insani, hakanan kuma wasawisu shaytani, waswasi da shaydan yakan yi ma mutum, shi ma lafazin al-wahyu yakan zo da ma'anan waswasi irin na shaydan, kun fahimci wannan ko. Ga kalmar ji a cikin al-Qur'ani cikin suratul an'am ko, wa inna shayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum bi. To waswasi da shaydan yakan ciso mu mutum a cikin zuciya, shi ma ana ce mishi al-wahyu, amma ma'ana ne na lugha. Sannan waswasi din ya dauki waswasi nau'i uku, akwai waswasun nafs, akwai waswasu shaitan, sannan kuma akwai waswasul qahri, waswasi al-qahri wanda yake limautuwa ko rubuya ko makamancin wannan zai tilasta ka ka fada cikin wannan wahayi waswasi din shi ma na ce masa alwahyu nau'in na waswasi afwan to alwahyu kan zo da ma'anar al-ilamul khafi al-mujarrad ko yakan zo da ma'anar ilhama yakan zo da ma'anar wasawasu shaitan allati muwaswisan biha alal insani halin zantonsa mai sanya suwasi ko cusa shi a cikin zuciyar dan adam fi shar'i ilamul ilahi lin nabi biddini fa huwa yastafi wa yajtabi to menene ma'anar alwahyu alwahyu a cikin shari'ar musulunci lafazin alwahyu yakan zo da ma'ana huwa kalamul munazzal min indillahi ala nabihi min anbiya'ihi watan shine wani magana da Allah subhanahu ta'ala ya saukar da shi ga wani annabi daga cikin annabawansa bi shar'in wanda yake kunshe da shari'a ko wani hukunci dake da alaka da shari'a au khabarin ko kuma labari kan wani abu kenan ashe bisa ga shari'a musulunci idan aka ce alwahyu shine dukkan abin da Allah subhanahu ta'ala ke yin wahayinsa zuwa ga annabawansa wani annabi daga cikin annabawansa malam shine a cikin baiti ke ce mana fi shar'i watan zai kawo technical meaning kenan anan al-ma'na al-istilahi kun gani wancan ya kawo mana al-ma'na lugawi ne literal meaning wannan kuma technical meaning kenan fi shar'i bisa ga harshen shari'a kuma kalmar al-wahyu yakan zo da ma'anar ilamul ilahi lin-nabi sanarwan Allah ga wani annabi daga cikin annabawansa ma'ana Allah ya sanar da manzonsa sallallahu alaihi wasallam wani abu ne biddini wani abu ne na addini idan Allah ya sanar da manzonsa ko kuma annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani abu na addini ana ce mishi alwahyu fa huwa yastafidu min shi Allah subhanahu wa ta'ala shine yake yin zabi wayi tabi kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake mene shine wanda yake dauko duk wanda ya so ya zabe shi Allah ya zabo wasu daga cikin bayinsa ya ba su daraja ta adabtaka da kuma manzantaka sune Allah subhanahu wa ta'ala rinka yin wahayi zuwa gare su daga cikin su akwai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya zabe shi ya kuma karrama shi Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nasi surat al-hajj ko wal wahyu anwa'un wa tu'addu arba'a fa haka ha ma'dudatan wa mutba'a to da mai tambaya zai tambaye muka ma anwa'ul wahyi to wahyi na da nau'o'i guda hudu ga sunan kamar haka wal wahyu anwa'un kaga wahyi yana da nau'o'i tu'addu arba'a wanda ake lissafe su a matsayin cewa guda hudu fa haka ha kun ga lafazin haka ismu fi'il amri ne ko gayi can a cikin wannan suratul haqani ko fa yaqulu ha umqra'u kitabiya ita ce kalman can ba ha ismu fi'il amri ne bi ma'ana khudh to fa haka ha kariki waɗannan nau'o'a na wahayi ma'duda abin lissafewa wa mutba'a kuma abin bi ay aiki da su fal awwalul wahyu bi ru'ya sadika taquluhu siddiqatul musadika nau'in farko na wahayi shine kamar yanda hadisin bukhari yazo da shi da sanadin sa zuwa ga sayyidatina aisha Allah shaida da ita take cewa abinda aka fara ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi na wahayi shine mafarki na gaskiya. Kun bincin nan ko? Shine malaki ke cewa alwahyu bi ru'ya sadika. Daga cikin nau'o'in wahayi akwai mafarki na gaskiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yin mafarki kan wani abu da Allah ya nuna masa face Allah ya tabbatar masa abin nan yanda ka san hasken safiya zai bayyana. to shi ma wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala kan nuna manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin mafarki nau'i ne na mene na wahayi nan ku duba har yanzu ba a zo kan Qur'ani ba a ana magana ne akan hanyar da sako ke zuwa daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taquluhu siddiqa taquluhu siddiqa mai gaskiyan nan almusadaqa abin gaskatawa taquluhu ita ce ta faɗi wannan wato ma'ana nau'in wahayin nan yazo cikin hadisin Bukhari wanda Bukharin ya kawo da isnadin sa zuwa ga sayyidatuna Aisha Allah shaida da ita wannan shine wahayin nau'in wahayi na farko wa thani ilhamul ilahi lin nabi daliluhu wa ajmilu fi talabi Imam Hakim Imam al-Bagawi dukkan su sun ruwaito hadisi wanda ke hadisi ne ingantacce da isnadi har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha fa ajmilu fi talabi hadai zuwa dai karken hadisi wallahi kaga da zamu tsaya mu kula da wannan hadisin to da ba sauran fashi ba sauran bige-bige a gari to Allah ya riga ya rubuta maka azzikinka wallahi ko minki da nafin dinka ko minki da nafin dinka azzikin da Allah ya ce zaka ci zaka ci ko ba shi bane abin takeici da bakin ciki masu je su karɓo ransom din nan biliyoyin kuɗi amma sai ya bi su da 10,000 na farko ga bata suna da suka yi makansu ga laifi da suka yi ma Allah ga kwanan daji ga cizon sauro ga rashin more rayuwa to suna daji ne ba bacci kuma isashe waɗanda suka cusa suka sa su suna can suna kwanci suna shan daɗi su ne za a tutana ma kuɗin amma shi a ƙari a bashi 10,000 ya yi ke da nafi to yanzu don Allah in yi mutu ya koma ma Allah wasu ta labi tubin ma Allah Allah ya fi mishi mai zai ci kai wallahi tallahi da za mu tsaya mu kalli wannan hadisin da mun huta a rayuwa komin abin da za ka yi bige-bige a cikin rayuwarka iyaka adadin abin da Allah ya ce za ka ci a rayuwarku shine naka wani mutum yana kwanci ba lafiya an yi kokari duk abin da za a ba shi ya ci ya ci bai yi ba to cikin bayan wani lokaci sai ya ce a haɗa mai shayi ana ta murna ai zai fi sai dan ci abinci bayan haɗa mai shayin nan ga biredi lafiyayyen biredi ma aka zo mai da shi sai ya gutsuro biredin nan bayan ya gutsuro biredin nan sai ya tsoma a cikin shayin nan ya gutsura sauran ragon da ke hannunsa sai ya haɗa da sauran biredin ya ije ya ce a ije mishi sai kuma ya koma kwanta wannan fa abin da ya gutsura a bakin nan wallahi shine ragon arzikinsa ka ji wani ikon Allah sai da ya ci da ku jiki yayi zafi bai iya cin komai bai iya yin wani abu sai dan wannan gutsunan buridin shine kawai ya rige a cikin arzikinsa to Allah ka sa mu dace saboda haka duk wani mai neman duniya ya manta da Allah ya sani wallahi duk hasara yake yi to wannan shine nau'in wahayi na biyu mala'ika jibrili ya zo ya huri cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine malai yake cewa wasani ilhamul ilahi lin nabi Allah nau'i na biyu na wannan wahayi shine Allah yayi ilhama a cikin lin nabi ga manzon sa sallallahu alaihi wa sallam wato ma'ana Allah ya ciso wani abu na ilimi koda ta hanyar mala'ika jibrili ne mala'ika jibrili yazo sai ya huri cikin zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam a sa mishi wani abu na ilimi dalilu hujja na wannan nau'in shine wa ajmilu fi talabi hadisin da Imam Hakim ya fitar da shi Imam al-Bagawi ma ya fitar da irin sa wanda cikin hadisin akwai fa ajmilu fi talabi ku kyautata wajen neman arziki Allah ka samu dace والثالث التكليم من وراء حجاب اكده بلا مرائي والثالث نوع وحي na uku ina rage wasu sabubuwa saboda yanayin lokacin namu amma dai na san dai wannan zai zama mana matashiya dangane ga karanta littafan ulumul qur'an musamman manya-manyan littafai to za ga irin waɗannan bayanan kuma idan ka samu dama yi kokari ka nemi sharhin wannan littafi ka zo ga Ibrahim nan sai fita maka da shi insha Allah ta'ala, wanda yake zaka samu bayani gaskiya gamsashi, wanda yake ni kaina sharhin nasa ya bani sha'awa. Al-Manhalun Namir bi sharhi an-Nazm al-Habir fi Ulum al-Quran wa usuli tafsir. Wa thalith at-taklim min wara'i hijabin akirhu bila mira'i. Wa thalith nau'i na uku na wahayi shine at-taklim, yin magana da Allah kan yi da annabawansa, min wara'i hijabin, ta bayan shamaki. Akirhu malam sai ya ce to ka karfafa wannan magana, ka karfafa shi, min akadari akidu akide, ka karfafa shi bila mira'i, ba tare da wani kokonto ba ko kuma jayayya. Wala ta kufi miryatin min liqa'i, ko ba tare da wani kokonto ko shakka ko kuma jayayya ba, ka karfafa. Wannan shine nau'in wahayi na uku, Allah ya magana da annabi daga cikin annabawansa ta bayan wani shamaki, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya magana da annan Musa, wa kallama Allahu Musa takalima akan dutsen Tur Sina. Daliluhu muthabbitun bishura kai la yadhi alhaqqu aw tamura. Daliluhu hujja akan wannan nau'i na wahayi na uku, muthabbatun, an tabbatar da shi bishura a cikin surati Shura. Wama ina alarmumun وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ثم هل شاهد أن شيني أو من وراء حجاب وأن شيني أكن حجة نوانا نوئنا أكو دكتسكين أنواع الوحي كقرب فاشي باتاركم دوني شكابا. دليله مثبت بالشورى حجة أكن وأن shine kaje an tabbatar da shi a cikin suratul shura, ma'ana Allah ya kawo shi da kanshi shi ma a cikin suratul shura, ya maka ishara ne zuwa ga suratul shura cewa hujja na cikin surar kai la yadhi alhaqu, domin kada gaskiya ta tozatu au tamura, ko kuma ta mine yawma tamuru sama'u maura, ga kalmar nan ko, saboda gaskiya kada ta tozatu, gaskiya ta tozartu, kada kuma ta mine ta girgiza. والرابع التكليم للرسول من صوب جبريل بلا نكول. والرابع نوعي نهدكم نوحي شيني التكليم للرسول شيني يند الله كي يمغانا دا منزنسا من صوب جبريل أي من جهة جبريل تساش ملائكة جبريل بلا نكول باتارد نكول أي امتنا باتارد ونأبو يا حنابا بابو ني predicament. Wata abin da yake son nuna mana nau'i na uku, na hudu shine nau'in da Allah kan turo mala'ika Jibrili ya zo ya karantar da wani manzo daga cikin manzanninsa saƙon Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Allah ya turo mala'ika Jibrili ya zo ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ani. Mun fahimci wannan ko? Baiti na gaba malam yace fataratan salsalatan kaljarsi بلا حجاب ماني إن أو حرسي. نعم تو نادا كتكين الله مومن دمو صلى الله عليه وسلم كي غاني تشيوا غا ملائكة جبريل يازون نزيمش وحي كما إنا جان يوحان كلمو كنبوان التابن التفسير في علم القرآن تنا دا متكين كيو تنا دا متكين كيو وچه إتتي مال محمد كبير أبو رفايدة مدير نمكنت إمام مالك دي كيشاري غاسك دونا يسام رايزن دنسا يمي دي شي الواضح في علم القرآن حدا ندي دي نبي دي نأوكو توينا دي كيو الساميون التابي أكارن چشو جمع لمي إما كاك سامداما كفارا دي كونا الواضح دي كما يازو ياواكي وانا التابي مهار إلا يو. نعم بوغو يتو سبيان كو جزاكم الله خيرا. Fataratin wani lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam kan gane ga mala'ika Jibril nan zai zo yi masa wahayi ta jin alamar salsalatan, alamar sarka, kaljarsi kaman kararrawa. Idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara jin kaman ana buga sarka, kaman ana buga sarka, to da zan ya fara jin karin sarka din nan ko wannan sauti kaman na sarka, to daga nan sai ya shiri hankalinsa ga baki ɗaya, sai ya koma zuwa ga mala'ika Jibrilu domin karɓin wahayi. bila hijabi ba tare da wani shamaki ba, kamar yadda kuke kallo na nake kallon ku, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ganin malaika Jibrilu, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ganin malaika Jibrilu a cikin siffarsa ta malaika karara ya masa wahayi. Mun fahimci wannan ko? Amma ba wani mahaluki daga cikin sahabbai wanda ya taba ganin malaika Jibrilu da wannan siffar da yake zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam, ba wani malaika wanda yake gani, ba wani sahabi da ya gani aw harasi ko kuma wani tsaro, babu wani abin da zai tsare Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga malaika Jibrilu ko kuma ya hana shi karban wahayi daga malaika Jibrilu, babu. Aw an yukalliman nabi kifaha Jibrilu fafhamhu tanal falaha, to na daga cikin nau'o'i na wahayi. Aw an yukalliman nabiyya nabi ko kuma shi malaika Jibrilu yayi magana da afwan Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kifahan ay muwajahatan kai tsaye. Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana da annabinsa sallallahu alaihi wasallam kai tsaye Jibril ta hanyar malaika Jibrilu, yana kallon shi yana kallon sa. Fafhamhu, to ka fahimci wannan bayani da nake maka. Idan ka bi wannan bayani din, tanal falaha, zaka samu nasara. Tanal sai zanto jawabi ne na wani sharadi mahzuf, kaddaransa kaman ka ce idan har ka bi magana na tanal falaha, zaka samu nasara, zaka samu rabo, ma'ana zaka samu cin nasara da rabo mai albarka cikin wannan ilimi. Ina hadisin nan na 40 hadith baina ma nahnu julusun inda nabi sallallahu alaihi wasallam id tala alaina rajulun shadid bayad thiyab, kaman yinda yazo cikin hadithin ko, to Allah yakan turo malaika Jibril yazo ya magana da shi, yana fuskantar sa, yana fuskantar sa kaman yinda muke fuskantar juna. Nau'i ne na mene? Na wahayi amma da ma'ana hulugawi, domin inda a ce wani abu da wahayi ya sauka ta hanyar magana, to da kafirai sun samu madogara kan abu maganan da suke yi, cewa kamar yadda Allah ya kaito mana walaqad na'lamu annakum yaquluna inna ma yu'allimuhu basharun lisanul ladhi yuhduna ilayhi ajamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin wa ma madha rawahu mashaykhani kufita an ziyadatul bayani. To idan kana son ka samu bayani akan madogaran sa, idan ka lura da kyau, ya kawo mana nau'o'in wahayi ko? Na farko ya kawo mana hadisin Aisha, Allah shaddi da ita. Na biyu kuma ya kawo mana hujjar sa daga ina ne? Shi ma cin hadisi ko? Sannan kuma na uku shi ma cikin aya ne ko? Bishi a cikin suratu shura. Warabi'u takalimu lirrasuli min saubi Jibril fataratin salsalatil jarasi. To shine sai malam ya ce wa mamuda, kaga abin da ya wuce nan a baya, watan hujjojin waɗannan bayanai da na kawo guda biyu a baya, rawa kuma shekani Bukhari da Muslim surwaito hadisai a kansu. Kufita, to tunda yanzu ka sani Bukhari da Muslim suka ruwaito, kaga shikenan ai kana zuwa cikin Bukhari da Muslim zaka same su ko? To yanzu an isar maka an ziyaratar bayani, ga nemo wani ƙarin bayani. Mun fahimci wannan ko? To Allah ya sa mu dace. Insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu dakata a nan, saboda mu shiga ɗaya littafin ko? ‘Yan uwa, ina tambihi, na fi son faɗi wani abu a farko kuma Allah bai bani iko ba. Sheikh Muhammadul Amin Okene shi ne malamin da na fara karatun wannan littafi, wannan fanni a wajen sa na ulumul Qur'an. Na taɓa ba da labarinsa, ya karanta Mustalahul Hadith ne a Azhar. To bayan ya karanta Mustalahul Hadith da waɗansun ilmoma, ya dawo nan Zaria, mutumin Okene ne. To shine wanda na fara karatun al-itikam fi ulumul Qur'an a wajen shi, cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala, har ya kai abinda Allah ya sa mu karanta. Wa in kana malami ne wanda ke takhasusin sa akan hadith ne, amma malam kusan kowane fanni zaka same shi, dirarre ne a fannin nan. Allah subhanahu wataala ya mishi rasuwa, Allah ya ji kansa, Allah shi mishi rahma. Gaskiya ni ina to alfahari zan ce kenan, ina murna ina farin ciki da cewa wane da wane da wane da wane malami na ni. Mun fahimci nan ko? Har yanzu kuma ban daina zuwa zaure ba. Ina nan ina koyo karatu. Insha Allah ta'ala mun kwanan nan akwai wata tafiya da zan yi na karo ilimi. So muna fatan za a samu cikin addu'a. Allah shi sa mana albarka gabaki da. Kuma duk wanda yake wani ya ji wani abu na fadakarwa, to dama shi dan Adam zai iya yin daidai kuma zai yi kuskure ko? To abinda muka kuskure sai a yi mun tambihi ta hanya mai kyau insha Allah ta'ala. Abinda Allah ya ba mu iko mu karanta daidai, Allah ya ba mu iko aiki da shi tare da lada da matsayi cikin gidan aljanna ta fiddo shi. Wanda ne kuskure Allah ya famta da mu kuskure ne kuma ya ba mu iko gyara. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وعليكم السلام.